الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولا يمتشي نرى نر لهدي أيو تاكوسكو gawatar Ramadan takwas ne ko tara kai tara ga watan Ramadan hijran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma yazo daidai da 30 ga watan 8 miladiya ta 2009 wannan kuma shine darasinmu na nawa na bakwai ko tambaya daya ita ce zamu ansa kafin mu shiga karatunmu. Wannan yake cewa assalamu alaikum, ni ne limamin mutanen layinmu. To idan muka yi sallar tarawihi muka kare shafa'i da wutri, sai kuma in tashi da daddare in kara yin nafilfulu, menene hukuncin yin haka? Gashi kuma na riga nayi shafa'i da wutri. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la wutrani fi layla, ba a wutri biyu a dare daya. Saboda haka idan har kai shafa'i kai wutri, to kuma baya dacewa ka kuma yin wani wutrin na biyu. Idan har ka san cewa zaka kare qiyamul layli, wannan da kai tare da jama'a bata ishe ka ba sai ka kara, to sai ka bar wani yayi musu wutri din, saboda ka bar kofar ka a bude, ta yadda in ka koma kuma cikin dare zaka iya tashi ka ci gaba, baka rufe kofar ba. Amma an ka riga ka rufe kofar, to bai dace kuma ka tashi ka yi wani wutrin nan gaba ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya ƙarshen sallar sa ta dare tana zama wutri ce. Kaga koda a ce ba wutrin ka yi daga ƙarshe ba, ma'ana ka ce zaka tashi ka yi sallar amma ba za ka yi wutri ba, ya zan kuma baka sa wutrin ya zama ƙarshe ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ij'alu akhira salatikum bil-layli witran, ku sanya sallarku ta ƙarshe da daddare ta zama wutri. Idan aka yi wutri da kai a farkon dare, sannan kuma ka je ka yi qiyamul layli kai kadai a cikin ɗakinka, sannan ka ce to ba zan yi wutri ba domin kada in yi wutri guda biyu in saba ma hadisin da yace la wutrani fil layla, sai ka fasa yin wutrin. To amma kuma ka saba ma kuma wani hadisin, shine ij'alu akhira salatikum bil layli witra. Saboda haka abin da yafi shine ka hakura kada kai wutrin har sai idan ka gama qiyamul lailin kakaf, sai yanzan ka sanya ƙarshen sallar ka ta dare ita ce wutri, sannan kuma ba kai wutri guda biyu ba a dare guda daya. Muna nan cikin suratu Yusuf alaihi salam, kuma muna cikin faifai na biyu a cikin wannan sura, ko a cikin wannan kissa ta Annabi Yusuf alaihi salam, wanda yake nuna mana irin abin da ya wakana ga Annabi Yusuf alaihi salam yayin da yake Masar a gidan Azizu Misir, wato wazirin sarkin Masar. A jiya mun ji yadda bayan fitowar shi daga wata fitina, kuma Allah ya jarrabe shi da wata, kuma fitinar ta biyu tafi ma ta farkon tsanani, tafi ta farkon zama bala'i. Allah madaukakin sarki ya gaya mana yadda ita imra'atul azizi matar azizu misr ta nemi alfasha da annabi yusuf alaihi salam kuma Allah madaukakin sarki ya tsare shi inda Allah ya gaya mana cewa warawadatul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalim wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Ubangiji yace muka tsare shi domin yana daga cikin bayinmu masu ikhlasi. To wannan walaqad hammat bihi wa hamma biha, wannan ayoyin, wannan aya ta zo tsakiyar labarin kafin a gama gaya mana abin da ya wakana. Ta dai neme shi kuma Allah ya tsare shi, ta himmatu da shi, ya himmatu da ita. Mun faɗi bambanci tsakanin himmatuwar guda biyu, kamar yadda al-Imam Ahmad ya ce alhammu hammani, hammu israrin wa hammu khatarat. فلقد همت به همما وهم بها همما اخر. Saboda haka kowa da irin nashi hammun, inda muka ce malamai sun yi maganganu daban-daban akan wannan gabar ta wannan ayar, amma maganar da dama daga cikin malamai suka fi kirkewa ita ce batun cewa ta himmatu da shi, shi ma ya himmatu da ita, amma himmatuwarsa daban, tata daban. Tata himmatuwa ce da har ta yunkura take kokarin ta ga cewa ta cimma bukatarta, hakan ta ya cimma ruwa. Shi kuma himmatuwarsa wani abu ne da ya darsa a zuciyarsa wanda bai masa tasiri ba, kamar walqiya khataratul qalbi ne, wanda Ubangiji baya kama mutun da wannan. Bal ma kamar yanda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna, Allah yana bawa mutun lada yayin da wani abu ya darsa a zuciyarsa na laifi kuma bai aikata ba saboda tsoron Allah. Wato yace inni akhafullah, kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana mutane guda bakwai da za a sanya su a cikin inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai inuwarsa. A cikin bakwai din nan sai ya faɗi wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, da mutumin da wata mata mai matsayi, mai martaba, mai mukami, kuma mai tsalelen kyau ta neme shi da alfasha, amma sai ya ce inni akhafullah. Kaga irin wannan shine abin da ya faru ga annabi Yusuf, shi ma sai ya ce ma'azallah, daidai yake da akhafullah, ma'azallah, Allah ya tsare ni, innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. To shine Allah yake gaya mana bayan haka ta faru, yayi kokarin ya kubutar da kansa ta hanyar yi mata wa'azi da tunatar da ita Allah, amma wannan bai amfane shi ba, sai ya fita a guje ita ma ta bi shi a baya. Shine wastabaqal baba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubnin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين. ولما رأى قميصه قد من دبل قال إنه من كيدكن عظيم.
يوسف أعرض.
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
To wannan shine wato abin da ya faru bayan yayi mata wa'azi, ya tunatar da ita Allah, ya tunatar da ita alfarma da matsayin mijinta, ya tunatar da ita mummunan ƙarshen azzalimai. Amma duk wannan wa'azin da yayi na baka bai yi amfani ba, to gare ya tsira da kansa. Idan ka faɗa ka faɗa kaga abu bai amfani ba, to kokari ka zaka yi ka nesar da kanka. Kuma wastabaqal baba, sai suka ruga wajen kofa, suka yi tsere zuwa ga kofa. Wa qaddat qamisahu min dubur, sai ta yaga ta rigarsa daga baya. Wa alfa ya sayyida haladal bab, sai suka ci karo da mijinta daif da kofa. Qalat, sai ta yi wuftace, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an, menene sakamakon da ya cancanta ga wanda ya so ko ya nufi mummunan abu ga iyalanka. Illa an yusjana aw azabun alim, in ba a daure shi ba ko a yi masa azaba mai tsanani. Qala, sai annabi Yusuf ya ce, hiya rawadatni an nafsi, ita ce ta neme ni ga kaina. Wa shahida shahidun min ahliha, sai mai shaida daga cikin danginta ya yi shaida. Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya ga wa'azinsa ba zai yi amfani ba, sai kawai ya fita a guje. Fitarsa a guje ita ma sai ta bi shi a guje. Suka rankaya har zuwa kofar fita, babbar kofa, tana bin shi a baya tana kokarin dawo da shi, shi kuma yana kokarin ya gudu. Saboda haka sai ta rike rigarsa ta baya, shi kuma ya ja gaba, sai rigar ta keci, wato ta abin nan ta yage daga sama har zuwa ƙasa. Saboda haka suka je daidai kofar, ya rarumi kofar ya bude kenan, sai ga mijinta dab a bakin kofa. Kaga wannan wani yanayi ne kuma da zai kawo imuwa, za a shiga rikici. Kuma gata wato dumu-dumu cikin wani yanayi, gata ta biyo shi, ta yaga masa riga, gashi ba riga a jikinsa, yana gaba tana bin sa a baya. To anan zai nuna maka cewa mace ce mai zarangwana, mai kwanya, cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da ganin haka har ta san mafita, sai cewa ta yi ƙalat. Kaga babu ma wawun, ba wa ƙalat ba, ma'ana babu wani tazara. Tana ganin mijinta, shi ma yana ganin mijin, sai ta yi wuf, ta yi carab, sai ta ce, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim, menene sakamakon da ya cancanta ga wanda ya nufi iyalinka da mummunan abu, in ba a daure shi ba ko a masa azaba mai radadi. Idan ko duba anan, bata kira kanta da sunanta ba, ko ta nuna kanta ta ce me ya sakamakon wanda ya neme ni, ni a matsayina na zalika, sai ta ce bi ahlika, sai ta jingina kanta ko ta sifanta kanta da cewa ita iyalinsa ce, domin ta ƙara nuna munin abin. Sannan kuma bata fito ƙarara ta tuhumi annabi Yusuf alaihi salam, bata fito ƙarara ba, sai ta ce ma jaza'u. Yanzu nan wata doka ce dunkulalliya take bayarwa, duk mutumin da zai nufi iyalinka da mummunan abu, menene sakamakon da ya cancanta a yi masa, in ba a daure shi ba ko a masa azaba mai tsanani. Anan ta kama magana Yusuf. Kaga anan ƙarara bata fito ta tuhumi Yusuf ba, wannan duk zai nuna maka mace ce mai basira, mai kwanya. Sai ta kawo wata doka wacce akan kowa ma za ta yi aiki, ba wai akan Yusuf alaihi salam ba. Sannan kuma sai ta yanke hukunci, bata jira mijin ya yanke hukunci ba. Illa an yusjana aw azabun alim, ko dai a je a daure shi ko a yi masa azaba, wato a yi masa horo mai radadi, a yi masa bulala, a bashi, a yi masa duka. Me yasa ta yi sauri ta faɗi uqubar? Wasu malamai suka ce domin kada shi ya yanke uqubar, kuma uqubar da za ta zama mata ita ma uquba. domin idan shi ya yanke hukuncin watakila zai iya cewa kai bari in sai da wannan kaga tarab ya abin nan ya raba ta da abin nan da shi gaba daya to amma in bulalace ko kurkuku kaga zai dawo wata rana saboda haka sai ta yi wuf sai ta yanke hukunci illa an yusjana aw azabun alim ai masa a daure shi zuwa wani lokaci ko kuma ai masa uba mai tsanani wato ai masa budala a dake shi sannan kuma idan aka kula wato a cikin maganarta ce ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim ta wato bata bar wata dama ta ayi bincike ba yanzu kawai kat annabi yusuf mai laifi ne yanzu goran da za a yi masa ne ake magana akan sa ko ba kula ba ba wai maganar ayi bincike a gano ita ce mai laifi ko ba ita ce mai laifi ba a kawai gaba daya ta manna wa annabi yusuf laifi din yanzu kawai maganar da ake yi wani horo ya kamata a yi masa to annabi yusuf da ya ga tayi irin wannan sai shi ma ya ga to wajibi ne ya faɗi gaskiyar abin da ya faru qala hiya rawadatni an nafsi yace ita ce ta neme ni wannan ita ce kalmar da annabi yusuf ya faɗa amma ita ta riga ta yanke hukunci har ma ga irin ukubar da ya kamata a yi masa ba magana ake ta ai bincike a gane yayi laifin nan ko bai ba shine mai gaskiya ko ita ce mai gaskiya ba wa shahida shahidun min ahliha sai mai shaida daga iyalanta danginta sai yayi shaida mai shaida nan malamai suna da maganganu biyu a kansa wasu suka ce babban mutum ne dan baffanta ne ibnu ammiha ne wasu suka ce a yaro ne jariri riwayar da tazo cewa yaro ne jariri riwaya ce da'ifiya riwayar da tazo cewa babban mutum ne riwaya ce sahihiya zuwa ga Abdullahi dan Abbas duk ruwayoyin da aka samu a cikin musadrak na hakim da wanda ibnu jarir al-tabari ya kawo na cewa jariri ne kuma ya mata shaida wannan ruwayo ne duk da basu inganta ba abinda ya inganta shine abinda Abdullahi dan Abbas yake cewa huwa rajulun zuluhiya mutum ne wanda yana da gemu wato kaga babban mutum ne saboda haka babban mutum ne yayi shaida wato lokacin da abin ya faru ko dai yayin da suka bude kofar shi Azizu Misr yana tare da shi wannan mutum ko kuma a daga baya aka kirawo shi domin yayi hukunci idan abu ya faru da man tsakanin mutum da matarsa yakan kirawo wani daga cikin danginta domin ya zo yayi bayanin yadda za a yi to mutum ne wanda yake mai tunani mai firasa saboda haka ya kula cewa ba ta da gaskiya ita ce mara gaskiya to amma baya so lokaci guda ya ce ba ta da gaskiya ya ba wa annabi yusuf alaihi salam gaskiya don haka sai ya kawo wata alama da za a yi amfani da ita a matsayin shaida wacce ita za ta tantance tsakanin su wane ne mai gaskiya ita ko shi in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibi a duba idan har rigarsa ta kece ne daga gaba to ta faɗi gaskiya shi ne yana cikin makaryata wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin idan kuma rigarsa ta kece ne daga baya to ta yi ƙarya shi annabi yusuf yana daga cikin masu gaskiya malamai suka ce alamu suna nuna ya fahimci cewa daga baya rigar ta yage to amma idan ya fara cewa in kana qamisuhu qudda min duburin bai ce min qubulin ba ya fara daga baya abinda zai taimaka wa annabi yusuf sai a ce san kai yake yi ce da man da ya zo da wata kullalliya saboda haka sai ya fara da abinda shi ne zai taimaka mata sai ce in kana qamisu qudda min qubulin fasadaqat kaga an fara abinda yake lisalihin ta ne idan kuma ba wannan ba qudda min duburin fakazabat saboda haka kaga ya kawar wa kansa tuhuma in ba haka ba sai a tuhumce shi a shaida a ce ya zo ne domin yayi wata shaidar zuru kuma jinkirta batun yagewar rigarsa ta baya ba zai cutar da abin ba tunda daman haka shi ne ya faru dan ya faɗe shi daga ƙarshe wannan ba zai ragewa wato al'amarin abin nan ƙarfinsa ba ba zai rage wa shaidar karfinta ba. Wannan shine abin da ya faru lokacin da mu'mini ali fir'aun wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum sai yace me wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum kaga da ya tashi magana da mutanen fir'auna sai yace yanzu kwa kashe mutum kawai dan yace allah ne ubangijin sa bayan kuma ya zo muku da hujjoji bayyanannu sai yace wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu idan har ƙarya yake yi to laifin ƙaryarsa akan sa zai kare wa in yaku sadiqan in kuma gaskiya yake fada yusibkum ba'dul ladhi ya'idukum sashin abin da yake muku alƙawarin zai same ku na azabar allah sai ya same ku kaga sai ya fara da maganar ƙarya dan inda ya fara da maganar gaskiya sai su tume shi aha kai ma ka fara karkata zuwa wajen sa ya fara hure maka kunne da haka sai ya fara da maganar da za ta yi musu dadi sai ya ce wa in yaku kadhiban tunda su ƙarya tashi suke yi to wannan yana daga cikin hikima kamar yanda a cikin wannan kissar ita kanta lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya sanya kwanon awo cikin kayan ɗan uwansa cikin kayan ɗan uwansa da ya tashi bincikawa don a gano a cikin kayan wa yake fa bada'a bi awiyatihim qabla wi'ai akhihi ya san yana cikin ai abin nan ɗan uwansa amma sai ya fara da nasu amma da kai tsaye sai ya fara bincika sai a to daman ka shirya to shi yasa anan shi mai shaida din sai ya fara da cewa a duba rigar idan ta gaba ta yage to ita ce mai gaskiya ma'ana dai ta yage ne lokacin da shi yake kai mata farmaki ita kuma tana kokarin ture shi har ta yaga masa riga kaga ta gaba za ta yaga masa riga amma in dai ta bayan rigar ta yage to alama ce da take nuna cewa ya fita a guje ita kuma ta cafko shi ta baya har ta yaga masa rigarsa ta baya shi da yace falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim yayin da ya ga rigarsa ta yage ne ta baya sai ya ce lalle shi wannan al'amari yana daga cikin kaidin hukumata kuma lalle ku kaidin hukumata mai girma ne falamma ra'a ad-damir yana komawa zuwa ga shahid ne ko yana komawa zuwa ga azizu misr malamai sun yi magana guda biyu wasu suka ce yana komawa zuwa ga shi wannan mai shaida wasu suka ce yana komawa ga azizu misr shi mijin nata shi ne lokacin da ya duba sai aka ga rigar ta baya ta yage sai ya ce to wannan dai makircinku ne ku mata innahu min kaidikunna wannan dai makircinku ne inna kaidakunna azim lalle makircinku mata babba ne wato makircin mata idan ana kiyasta shi da makircin maza babu shakka yayi fice ya sha gaban makircin maza don haka yace inna kaidakunna azim makircin ku babba ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aqlaba lilubbi dhillubbi min kunna ce ban taba ganin waɗanda suke da tawayar hankali ba amma suna rinjayar hankalin mai hankali kamar ku mata ga ku dai kuna da tawayar hankali amma kuma kuna rinjayar masu hankali ma'ana ku fi ƙarfinsu da makirci da kaidi wanda zai ga yadda matan nan ta iya shirya magana cikin gaggawa cikin sauki ta ɗauki tuhuma gaba ɗaya ta dunkule ta jefa wa yusufu ba tare da ta matsaya ta shirya ta yi tunanin me za ta faɗa ba babu shakka zai yarda da maganar shi wannan azizu misir da ya ce inna kai da kunna azim kaidinku yana da girma makircinku yana da girma wasu suka ce makircin mace ya fi na shaidan don Allah ya ce inna kai da shaifani kana da'ifa kai da shaidan mai rauni ne to amma wannan istinbadin yana da rauni shi kansa wato ba a cewa kaidin shaidan wato kaidin mace ya fi na shaidan karfi ko a ce kaidin shaidan in aka kiyasta shi da kaidin mace mai rauni ne wannan istinbadin yana da rauni fahimtar wannan tana da rauni saboda kaidin mata a nan da aka ce yana da girma an kiyasta shi ne da kaidin maza idan aka kiyasta aka auna kaidin maza aka auna na mata sai a ga na mata su ya fi girma makircinsu da kitififinsu ya fi na namiji shi kuma shaydan a waccan aya an hada kaidin shine da kaidin rabbul izzati kaga dole ne kaidin sai ya zama da'if wa qatil alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kaida ash-shaytani kana da'ifa kaga anan magana ake yi ga mu'mine wadanda suka rike Allah da kafirai kuma wadanda suka rike shaydan aka ce to ku yaki mazowa wato ku yaki kafirai ku yake su kaidin shaydan wanda suka rike mai rauni ne domin ku kun rike Allah sun rike shaydan saboda haka kaga ba za a zo a dauki waccan aya a hada ta da wannan a fita da ma'anar cewa kaidin shaydan bai kai kaidin mace girma ba ko kuma kaidin mace yafi na shaydan wannan kuskure ne wajen istinbadi lokacin da yake fadar haka sai ya ce Yusufu a'rid an hada kai Yusufu ka kawar da kanka daga wannan magana wastaghfiri li dhanbiki ke kuma ki nemi gafarar laifinki innaki kunti min al-khati'in ke lalle kina daga cikin masu kuskure malamai suka ce wannan yana nuna mutun ne mai hakuri wasu suka ce a wannan yana nuna mutun ne wanda ba shi da kishin matarsa domin matarsa da za ta fito ta yi irin wannan laifi har tana neman ta zubar masa da mutunci bai kamata a ce iya magana da zai faɗa kenan ba yace istaghfiri li dhanbiki yace Yusufu a'rid an hadha Yusufu ka kawar da kanka daga wannan magana ma'ana kada ka fito ka rika fadar wannan magana wato maganar ta mutu anan kada a kuzuzuta ta kada a yayata ta kada a yi tireranta ya zan wannan kawai ya bukata daga bangaren Yusuf ita kuma sai ya ce wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in saboda haka yasa gaban sa yayi tafiyarsa kaga wannan yana nuna cewa mutun ne wanda baya da kishin matarsa wannan aya ko wannan shaida da shi mai shaida yayi ko mai hukunci yayi malamai suna hujja da ita akan cewa ya halatta ayi hukunci ta hanyar duba da wasu alamu wato wasu alamu na iya zama shaida da za ta nuna mai gaskiya da mara gaskiya anan an yi amfani da alama an gane cewa Yusuf alaihi salam shine mai gaskiya matan nan ita ce mara gaskiya alama ce aka yi amfani da ita cewar cewa jariri ne da jariri ne ba zai bukaci maganar sa kawai ta isa ta zama shaida ko ba haka ba da a ce jariri ne baya bukatar a ce a duba rigar sa ta gaba ta yage ko ta baya ta yage kawai a ji jariri yayi magana irin wannan ai an gama samun shaida kuma wannan tsayawa ana neman bayanin a duba rigar ta gaba ne ko ta baya ne in ta gaba ne ga hukunci in ta baya ne ya nuna cewa babban mutum ne wanda zai iya yin daidai zai iya yin kuskure don haka gare ya kawo hujjojin da za su nuna daidai yake faɗa an gane ko saboda haka ita karashin ayar tana kara warware maganar cewa jariri ne ya yi shaidar don haka babban mutum ne ya yi shaidar amma kuma ya yi amfani ne da alamomi tunda anan da awace guda biyu ita tana cewa ita ce mai gaskiya shine mai kuskure shi kuma yana cewa ita ce mai kuskure shine mai gaskiya to me za a yi amfani da shi tunda babu wani wanda zai iya zama shaida ya fito ya yi bayanin cewa ga wanda yake da gaskiya ga wanda yake da laifi babu wanda ya gan su kaɗai suka yi abin nan sai Allah kawai don haka dole a nemi wasu alamomi da za su nuna ga mai gaskiya ga mai kuskure malamai suka ce ana iya yin hukunci bil i'tibari ko nazaran ila al-qara'in wal alamati wal amarat suka ce kamar lokacin da annabi Sulaiman alaihi salam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi yana cikin sahihai wasu mata guda biyu suka zo suna jayayya akan wani yaro karami yaro ne da yake shan nono mata ne guda biyu babba da karama babbar tana cewa danta ne karamar ma na cewa danta ne sai suka zo neman a raba musu gaddama gurin annabi Sulaiman alaihi salam saboda haka sai ya karbi dan sai ya ce ina ganin kawai abinda zai raba gaddaman nan in yanka muku dan nan a raba shi gida biyu ke ki dau rabi ita ta dau rabi karaman na jin haka sai ta ce na bar mata nata ne ba nawa bane na bar mata yana ganin haka sai ya ce to wannan da ta ce dan ba nata bane nata ne saboda tausayin da ya bayyana daga bagare ta ya nuna ita ce uwarsa waccan kuma babban da yake ba danta bane ta sha kuruminta kuma komai ma ya faru a fasa kowa ya rasa to kaga anan amfani yayi da wata alama wacce ta nuna masa cewa wannan matar karamar ita ce mai gaskiya waccan kuma ƙarya take yi tana so ne kawai ta kwace mata danta ba bisa gaskiya ba malamai suka ce kamar misali mutun ne bai saba saba gane shi ba hula ba duk inda yake da hularsa kamili ne ya yadda cewa hula kamala ce dattijan mutun ne wala wata kila ma da rawani to kawai sai aka gan shi ba hula tsaye ga wani can da hula a hannunsa ya fita a guje shi kuma da hularsa a kansa sannan ga wata a hannunsa kuma ya fita a guje sai wannan da aka san shi da kamala sai ce kaga wancan ya kwace min hulata gashin ya fita a guje anan ba a tantama cewa wannan hular ta shi ce na farko ba a saba ganin shi ba hula ba na biyu kuma wancan ya fita a guje da hula a hannunsa ga wata a kansa menene na gudu kuma hula guda biyu to kaga wannan alama ce duk da ba wata shaida bace ta wani mutum da zai zo ya bayar ba kuma rantsuwa bace amma kuma alamar za nuna cewa wannan hular da ya fita da ita a guje ba tashi bace ta wancan mara hulan ne kuma tunda mutum ne dama an san shi ba yawo ba hula har kawai ya fito yau ba hula shi kuma ayi dace kuma wani ya fita da gudu da hula a hannunsa kuma ga wata a kansa irin wannan dacen yana da wuya ya faru ce ko kuma a ga mutum a kwance cikin jini jina-jina cikin jini ga wani tsaye da wuka a hannunsa yana huci alamar ɓacin rai a fuskarsa kuma an san a tsakaninsu ba ga miciji kaga waɗannan alamomi ne za su nuna cewa shi ya kisa na farko ga wuka ga shi kwance cikin jini ga wuka a hannunsa jina-jina kuma ga fuskarsa a martike a ɓace sannan kuma an san daman tsakaninsu ba jituwa haka duk wannan alamomi ne da za a iya amfani da su wajen a ce eh lalle wannan shi ya kisa akan iya a samu wani lokaci haka ta faru a samu wani an kashe shi kuma a samu wani da wuka a zamanin sayyidina umar kamar yadda ibnul qayyim ya kawo a cikin littafin sa turuqul hukmiyya ce a zamanin sayyidina umar an taba ganin wani mutum a cikin jini jina-jina a kwance sai kuma aka ga wani kusa da shi da wuka a daidai kansa yana tsaye da wuka kawai aka kamo shi aka zo da shi gurin sayyidina umar ka ce da shi to ga wannan an kama shi yayi kisan kai ce me zaka ce yace eh ni na kashe shi shikenan sayyidina umar yace to aje ayi masa kisasi tunda ya yarda shi yayi kisan dan wannan lausu ne a ka'idar shari'a ba za ta sa a kashe shi ba saboda wannan dan an gan shi da wukar lausu ne to amma yanzu ya samu ikirari shi ya ce shi yayi kisan kaga al-iqraru sayyidul adilla an gama samun kowane irin dalili da ake so ce to shikenan tunda kai kashe shi kuma daman gashi kai aka kama a kansa da wuka an yanka shi ga kura wuka a hannu kuma da jini a jikin wukar to da sai da aka fita za a kashe shi sai wani mutum ya fito a guje yace ku dakata ba shi yayi kisan ba ni ne ko me yaje ayi mu aka kara kamo su aka taho da su gurin sayyidina Umar ce kai ya aka yi ba kai kisan ba za ka ce kai yace to ai yadda aka kama ni din ba yadda zan iya kubutar da kaina an kama ni ga mutum a kwance cikin jini ga ni rike da wuka a hannunsa ita ma wukar jina-jina to me zan iya cewa a lokacin in kubutar da kaina ce kai kuma me yasa yanzu wato me ya faru ne shine shi wannan da yayi abin da aka ce to me ya faru ne yace eh abin da ya faru ni ma wuci ne da sassafe na fita na je na yanka dabbata na fito da wukar da jini sai kawai daga wannan mutum kwance cikin jini ni kuma da wukata na gama yanka dabbata na abin nan saboda haka ina tsaye ina tunanin me ya kamata in yi sai ɗan sanda suka zo suka kama ni shi kuma wancan yace ini da nayi kisan guduwa ne da naga wannan mutum ya taho da wuka a hannunsa sai na shiga cikin ciyayi na ɓoye saboda haka a gabana aka zo aka jimke shi aka tafi da shi yanzu nake ganin da in kashe rai biyu gara a ce ɗaya ne to shine a nan malamai suke cewa an yi wani hukunci mai ban mamaki domin abinda shi sayyidina Umar yace to wannan idan har ya kashe rai ɗaya ne to yanzu ya raye wata wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a to shine malamai suka ce wannan hukunci ne mai ban mamaki domin kamata ya yi masa kisasi ko da kuwa ya fito ya yi balantiya ya ce shi ne ya yi kisan to kaga a nan hukunci ne bil amara kamar irin su kiyafa shi ma hukunci ne ta hanyar amfani da wata alama na'am
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
نعم تو النبي يوسف عليه السلام يا سامو كبتا kuma ya samu shaidar cewa baya da laifi ba shike da laifi ba matar Azizu ita ke da laifi. Dalilai da dama sun nuna barrantar Annabi Yusuf alaihi salam daga wannan laifin da ta tuhume shi da shi. Duk wani wanda yake da ta'alluki da wannan mas'ala sai da ya barrantar da Annabi Yusuf alaihi salam yace baya da laifi. Allah shi da kansa shi ma sai da ya kubutar da Annabi Yusuf alaihi salam. Haka nan shi kansa Iblis din madugun gayya din shi ma sai da ya barrantar da Annabi Yusuf alaihi salam. Waɗanda suke da ta'alluki da wannan mas'ala sune shi kansa Yusuf din da ita wannan mata da mijinta da matan da za su zo magana su za ta zo yanzu da kuma shi wannan da yayi shaida din. Mun ji dai Annabi Yusuf alaihi salam ya kubutar da kansa shi da kansa yace hiya rawadatni an nafsi, kaga anan ya nuna ba laifinsa bane. Kuma a wannan ayoyin da za su zo gaba yana cewa rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, wato a kaina kurkuku a daure ni shi yafi min soyuwa sama da abin da suke kira na in aikata. Ita ma wannan matar a ƙarshe za ta zo ta ce wala qad rawattuhu an nafsihi fasta'sab, na neme shi amma shi da kansa ya kame kansa. Sannan za ta zo ta ce al'ana hashasal haqq ana rawattuhu an nafsi wa innahu lamina sadiqin dhalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna allaha la yahdi kaydal kha'ini. Sannan mijinta gashi ya shi ma ya kubutar da shi ce innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azim, ce wannan abun ma kirkin ku ne, dan haka Yusuf baya da laifi a cikin wannan. Sannan ga wannan mai shaida shi ma ya zo ya kubutar da shi. Sannan ga mata su ma a ƙarshen sura za su kubutar da shi. Ala ma khatbukunna idh rawattunna yusufa an nafsi qulna hasha lillah ma alimna alayhi min su, ce mu ba mu taba sanin shi da wani mummunan ta'adi ba, ba mu taba sanin shi da wani mummunan kuduri ba. To an wannan mutun ya nemi Annabi Yusuf alayhi salam ya kame bakinsa, yusufu a'rid an hadha, ka kame bakinka ka fita daga wannan, ka fita sha'anin wannan magana din, ka barta anan ta mutu anan. Abinda za mu fahimta daga irin tarbiyyar da Annabi Yusuf yake da ita ba zai je ya yata maganar ba. To amma irin wannan abu ba zai koyu ba, musamman a babban gida irin wannan, ga alkhadam masu hidima, ga abinnan ita ma kuma tana da kawayenta abokan tattaunawarta, sannan kuma abun bai fita daga ranta ba, babu shakka za ta kasa ma wata daga cikin kawayenta, sannan ta gaya wa kawarta ta cewa dan Allah wannan magana jinta nan barin ta nan, kada ki daga ta daga nan. Ita ma ta je ta samu wata ta ce ke ma jinki nan barin ki nan, kada ki daga ta, ita ma haka. Haka sai nan da nan magana ta yaɗu, sai aka yi ta terere a cikin gari, ba a ƙauye ba, a cikin birni. Kuma kun san matan da suke yan ajin tubarkalla ba a girki, ba a daka, ba a sirfe, ba a ɗauko ruwa, ba wahalhalu, saboda haka kullum ana da cikakken lokaci, babu abin da za a illa irin wannan tsegunguma, tsegumi da yan ƙananan maganganu. Saboda haka sai aka yi ta yaɗa maganar. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin. Sai mata a cikin gari, a cikin birni, ba a cikin ƙauye ba, a cikin birnin Masar din, sai suka riƙa cewa imra'atul azizi matar babban mutum, matar wazirin Masar, turawidu fataha an nafsihi, tana neman yaron gidanta, tana nemansa da lalata, kad shagafaha hubba, santa ya wato san shi ya tsanani a zuciyarta, hatta la masa shagafa qalbiha, wato shagaf shagaful qalb shine tantanin zuciya, wato san yayi tsanani har ya tabo tantanin zuciyarta. Suka ce shine alhubbul qatil, san da ya mato ta mato akan sa kamar ta mutu, wato suna tirire suna fadar maganganun tare da zarginta inna lanaraha fi dalalin mubin, lalle mu muna ganinta tana cikin wani babban kuskure, tana cikin bata mabayyani. Wato ya za a yi mace mai matsayi irin nata kuma ta ce dan aikin gidanta za ta nema, lalle wannan abu nata yayi muni. Falamma sami'at bi makrihinna,
falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidah وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلنا عاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
To da labari ya yadu cikin gari, kawayenta sai maganganun suke duk inda suka tsugunna ba su da abin gulma sai ita. Falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna, yayin da ta ji labarin makircin da suke kullawa sai ta aika musu da katin gayyata. Wa'tadat lahunna muttaka'a, ta tanadar musu da gurin cin abinci. وآتت كل واحدة منهن سكينة, تبا وقوة شئ دغا cikin su wuka. وقالت sai tace wa Yusuf ukhruj alaihinna, fito ka gilma ta inda suke. فلما رأينه, yayin da suka ga annabi Yusuf akbarnahu, sai suka girma malamarin sa. وقطعنا ايديهن, suka yayyanki hannayen su. وقلنا حاش لله, suka ce tsarki ya tabbata ga Allah. Ma hadha bashara, wannan ba mutum bane, in hadha illa malakun karim, wannan ba wani bane face malaika babba, malaika mai karamci. Wato lokacin da ta ji makircin da suke ta yi mata, wasu malamai suka ce makircin shine wannan tsegumin da suke ta yi na cewa imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafa hubba, wasu suka ce makircin su ma suna so su ganshi ne amma sun rasa ya za su yi su ganshi, to bara su tsokanota ita sai ta neme su ta nuna musu shi. To da ta ji haka arsalat ilayhinna, sai ta aika wa kowa goran gayyata, ku zo ina gayyata ku, ta shirya musu liyafa a gida, ta shirya musu cin abinci, aka tanadi guri na cin abinci wanda ya dace da matan manya, saboda haka aka yi shimfiɗa aka sanya fulalluka wanda za a kishingida lokacin da ake cin abin da za a ci. Wannan ya nuna cewa a wannan lokacin duk waɗanda suke ji da kansu in za su ci abinci sai an kishingida ma. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la akulu wa ana muttaki, la akulu wa ana muttaki, bana yadda in ci abinci a kishingidi, domin cin abinci ne na masu nuna sun isa, waɗanda suke jin su 'yan ajin tubarkalla ne. saboda haka ta tanadan musu gurin da za su kishingida, sannan ta samu musu abin da za su ci, amma abin nan sai an yanka nama ne, kankana ce, ko ma menene, sai dai an sa wuka an yanka shi. Ta san cewa saboda tsalilin kyau da Allah ya ba wa Annabi Yusuf alaihi salam, za su shiga wani dimuwa a yayin da suka rike wannan wukake masu kaifi a hannunsu, babu shakka za su rika yanke hannayensu. Saboda haka ta yi wannan, suka amsa goran gayyata, kuma duk masu mata tsegumi din nan duk suka halarta. Saboda haka duk sun zo sun yi jeru da ras. Saboda haka an kawo abinci kowace ta kishingida, ana ta ci, ana ta shewa, ana ta barkwanci. Can sai ta ce ukhruj alaihinna, fito ka gilma. Aka ce ukhruj alaihinna domin a nuna maka akwai murur kalmar marra da aka shigar cikin kalmar ukhruj. Ka fito ka gilma ta gabansu. A matsayinta na shugabarsa ba za ta iya, ba zai iya saba mata ba. Wasu malamai suka ce ta masa kwalliya, ta sa masa fararen kaya, domin kyakkyawan mutum ya shiga fararen kaya ƙara kyau yake. Saboda haka sai ta sa masa fararen kaya, ta ce ka fito ka gilma ta gabansu. Falamma ra'ainahu akbarnahu, suna ganin shi sai suka girmama sha'aninsa. Me suka faɗa, me ya faru har suka girmama sha'aninsa? Waqatta'na aydiyahunna, suka yayyanke hannunsu. Wato aka yi amfani da tad'ifi, qatta'na, ba qata'na ba, dan a nuna cewa sun yi ta yankan hannunsu, ko kuma saboda yawansu. Kowace ta rika yankan hannunta, tana zaton ayyuba take yanka. Wa qulna hasha lillah, suka ce tsarki ya tabbata ga Allah. Ganin yadda yake da kyau wannan kyan, sai ya dimutar da su, suka ce tsarki ya tabbata ga wanda ya halicci wannan kyau. Ma hadha bashara, wannan ba mutum bane. Wato saboda rudewa sai suka ce wannan ba mutum bane. In hadha illa malakun karim, wannan mala'ika ne, a mala'ikan ma babban mala'ika ne, ba ba karaman mala'ika ba. Kaga wannan shi yake nuna cewa a ɗabi'a ta mutum yana daukan mala'ika halitta ne mai kyau, kuma haka yake. Shi yasa Allah ya sifanta Jibril da cewa zumirratin fastawa. Zumirratin, sayyidina Abdullahi dan Abbas ya ce zuman zarin hasan, mai kyakkyawar kamani. Mala'iku suna da kyan halitta. Saboda haka wannan ita ce ɗabi'a ta mutane, suna ɗaukan mala'iku masu kyan halitta ne. Kamar yadda ɗabi'a ta mutum, shedan yana sifanta shi wani halitta ne mai muni, mai ban tsoro. Shi yasa ko zanen shi za a yi, sai a yi wani halitta mai ƙahuhuna haka, da idanunsa jajawur kamar rana ta tafaduwa. Shi yasa Allah da ya tashi sifanta shajaratul zakkum, sai ya ce innaha shajaratun takhruju fi asli aljahim tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin, dan a nuna maka wato bishiya ce mai ban tsoro. Ko kallanta kawai kai, sai ka ga ƴaƴanta kamar kawunan shedanu. Wato dan a nuna maka muninta. An ce jahiz wani marubuci ne, Abu Usman al-Jahiz, wani marubucin adabin larabci ne, yana da muni ba laifi. Wata rana yana zaune, sai ya ga wani mutum makeri da wata mata sun zo inda yake, sai matar ta ce kamar wannan, sai suka juya suka tafi. Kamar wannan, saboda haka sai ya tashi ya bi su, ya je ya samu makerin nan, ya dukuma yana ta kere-kere, ya ce yaya ka zo kai da wata mata ina zaune kun nuna kun ce kamar wannan, me ya faru? Tace, ya ce masa matar ta zo ta ce wa in yi mata abin wuya, amma in yi mata zane irin wato kamar shedan a jiki. Sai na ce da ita, ina ni na ga shedan da zan iya zana miki? Sai ta ce biyo ni. Saboda haka muna zuwa, sai ta nuna min kai, ta ce kamar wannan. To shi kenan, lokacin da suka gan shi suka ɗimauci har suka yayyanke hannayensu. To a lokacin sai ta fara cika baki ita Zalikha, ta ce qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi, wannan shine Yusuf din da kuke zargina a kansa. Gashi nan kun gan shi gani ɗaya, duk kun kiɗime kuna ta yayyanka hannunku gani sau ɗaya, ballantana ni da na shekara da shekaru tare da shi. To ni ina zan sa kaina in yanka kaina ke? Da kuga shi gani ɗaya kun yanka hannu. To kaga anan ta kama su ma sun fada cikin begensa, saboda haka yanzu duk sun yi tarayya cikin abu daya babu magana terere kuma la tukhfi ma fa'alat bika al-ashwaq fashrah hawaka fa inna fa kulluna 'ushaq kada ka rika boye abinda yake ranka na soyayya kai bayanin soyayya ka duk cikin ta muke inna kullun fiha saboda haka yanzu kaga ta daure bakin su yanzu sai dai su taya ta kuma yaki akan ta cimma na gurinta saboda haka suka rika kira shi cewa lalle ka ji maganar mai gidanka war gidiyarka kai mata biyayya kada ka saba mata in kana in ka saba mata abinda zai faru ba zai yi kyau ba suka shiga taya ta kuma yaki yanzu ba maganar a ce inna lana raha fi dalalin mubin ake ba yanzu ta hau kanka darkon shiriya qalat fa zalikunna alladhi lumtunni fihi tace to wannan shine Yusuf din wanda kuka zarge ni a kansa wala qadra wattuhu an nafsihi kaga nan ta fito karara a can da tace ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an shine mai laifi a yanzu ta fito karo ta fada musu wala qadra wattuhu an nafsihi fasta'sam ni na neme shi shi kuma ya kafa wato fasta'sama wato isamatuka mubalagha fil imtina wato kamar ya shiga wani guri ya rufe kansa ya katange kansa ta yadda bazan cin masa ba anan malamai suka ce bayan su ta nuna musu jamaluhu zahir sai kuma ta gaya musu jamaluhu batin kansa na zahiri ta nuna musu suka gani har suka rika yanke hannayensu sai kuma take gaya musu kansa na batini shine kyan halinsa fasta'sam mutun ne mai kame kansa kaga wannan kuma kawace kyau ne wanda yake na batini wala in lam yaf'al ma amuruhu tabbaci haqiqa wallahi har idan ba zai aikata abinda na umarce shi da shi ba la yusjananna tabbaci haqiqa sai an lufe shi sai an kulle shi me yasa sai tace sai an kulle shi bace sai mun kulle shi ba haka manya wani lokaci suke magana sai a rika kawo damirin abina'il majhul a ce yaya an fita ne an dawo ne mai gida mai martaba an fita ne an dawo an shiga ana nan da shi fa ake magana amma sai ce ana nan ko an fita ne an yi tafiya ne to saboda haka la yusjananna lalle tabbaci haqiqa sai an kulle shi wala yakuna min as-sagirin kuma lalle sai ya zama cikin kaskantattu kaga a can sai ta ce ko dai a kulle shi ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim amma anan bata faɗi azabar ba saboda a can a rikice take saboda haka sai ta nannago azaba amma anan tunda a tsatake kuma har an gane tana da uzuri sai ta cire maganar azaba sai ta tsaya akan maganar kurkuku kawai an gane ko ce la yusjananna wala yakuna min as-sagirin kuma lalle sai ya zama cikin kaskantattu to anan ne annabi Yusuf alaihi salam ya ga abin fa ya ƙara ƙarfi ya ƙara tsamari tunda yanzu ba wai maganar Zalikha ita kadai ake ba har ma sauran matan gari sun shiga tayata dole ne ya nemi ubangiji ya kawo masa dauki na gaggawa ce kala ce rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay ya ubangiji kurkukun shi yafi soyuwa gare ni sama da abinda suke kira na zuwa gare shi kaga bai ce take kira na ba sai ce suke kira na wanda zai nuna ma sun shiga tayata an gane ko wa illa tasrif anni kaidahunna ya ubangiji har idan baka kawar mun da wannan kaidi nasu ba asbu ilayhinna zan karkata zuwa gare su tunda mutun ne saboda haka yana da halitta ta mutane yau da gobe za ta sa yasa yayi rauni idan ubangiji bai kawo masa tallafi da agaji ba wa akum min aljahilin daga lokacin kuma in kasance daga cikin waɗanda suke wawaye aljahlu huna as-safaha in zama cikin jahilai wato wawaye wanda suka yi ilimi amma ba su yi aiki da ilimin sa ba ba su yi aiki da ilimin su fastajaba lahu rabbuhu nan da nan sai ubangijinsa fa'un din litaqib fastajaba ladda nan sai ubangiji ya amsa addu'arsa fasarafa anhu kaidahunna ya karkatar masa da kaidinsu ya ije masa kaidinsu innahu huwa sami'ul alim lalle shi ubangiji mai ji ne kuma mai gani ne wato annabi Yusuf alaihi salam masani ne annabi Yusuf alaihi salam ya shiga bala'in da yafi na farko gara bala'in rijiyar da aka jefa shi akan wannan bala'in da ya shiga ne yanzu bala'in rijiyar da aka jefa shi ba zai yi masa illa ba kamar wannan bala'in da yake abin nan. Wancan qadarullahi ne mu'lim, wannan kuma sabrun ne an ma'siyatillah. As-sabru thalathatu anwa: sabrun ala ta'atillah, wa sabrun an ma'siyatillah, wa sabrun ala aqdarillah. Kai hakuri bisa biyar Allah, kai hakuri kada ka saba wa Allah, kai hakuri kuma akan kaddara ta Ubangiji. As-sabru an ma'siyatillah afdalu min as-sabri ala qadarillah. Saboda kaddarar Ubangiji ta riga ta wakana, ba yadda zaka yi sai hakuri. Idan kudi ne kake ta ajiya, gobara ta cinye kudin, ba yadda zaka yi, dole hakurin zaka yi. Za ta dawo, ta dawo maka da kudin ne, ba za ta dawo maka. Saboda haka baka da wani khiyar sai wannan. Amma saban Allah, ranka yana so, ga abin kuma zaka iya yi, kuma ka hakura ka fasa yi. To kaga hakurin anan yafi girma sama da wannan. Shi yasa suka ce irin yadda Allah ya zarrabi Annabi Yusuf alaihi salam yayi hakuri, ba kowa bane zai iya wannan hakurin. Wato dukkan wasu dalilai da za su iya taimakawa wajen ya fada cikin laifi sun kammala, sun cika a tattare da shi, amma Allah madaukakin sarki yayi masa wato gyadar dogo ya kare shi, bai fada cikin wannan laifin ba. Na farko dai gashi namiji ne saurayi, Ubangiji ya sa wa duk ɗa namiji san mace. Sannan na biyu gashi saurayi ne, sha'awar saurayi ta fita ta wanda yake ya kwana biyu. Sannan abu na uku gashi tuzuru ne, bai taba aure ba, ba ya da mata ballantana ku yanga, saboda haka ba ya da abin da zai kare sha'awar nan tashi. Sannan abu na hudu gashi a garin da ba nashi ba, galibi mutum in ba a garinsa yake cikin danginsa, cikin waɗanda suka san shi ba, ya fi zakewa. In yana gari kowa ya san shi, ba zai yi wasu abubuwan ba, amma in ya fita inda ba idan sani, to ya fi zakewa. To kaga a garin bakunta yake. Sannan kuma ga matar da take nemansa da abin, wato abu na hudu kenan, na biyar, matar da take nemansa da abin mace ce wacce take da matsayi, sannan kuma mai kyau, za ta mansibin ce wa jama'a. Sannan kuma gashi ita ce take nemansa, ba shi ne yake nemanta ba. Galibi sautari idan mutum namiji yana sha'awar mace da iskanci, idan har bai ga fuska ba, duk yadda yake sai dai hakura. Amma in ita ce ta buɗa masa kafa, to shikenan abin ya zo masa zidan sauki. Sannan gashi ba wacce za ta ki yadda ba, ita ce ma ta kawo kanta. Sannan gashi kuma shi a ƙarƙashin mulkinta yake, a ƙarƙashin ikonta yake, akwai yiwuwar ta cutar da shi idan bai mata biyayya ba. Sannan kuma baya jin tsoron ta yaɗa labarin abin da ya wakana tsakaninsu, domin ita ce ta nemi abin. Sannan kuma duk ta rufe kofofi ta yadda babu wani da zai gani ne zai ya je ya faɗa abin da ya faru. Sannan gashi mamluk ne, bawa ne, ya saba abin da ya daɗe a gidan, ana ganin shi yana kai kawo a gidan, ya shiga ya fita, ya shiga ya fita. Don haka dan an gan shi a gidan ko ya fito da gidan, kaga babu wanda zai shakkarsa ya ce me ya kawo ni gidan nan, daman an san shi a gidan yake. Sannan kuma gashi ista'anat bi a'immatil makri, ta nemi limaman makirci su taimaka mata, su ne waɗannan matan wanda suka nemi su ma su ƙara wato ingiza shi, su yi masa ingiza mai kan turuwa. Sannan kuma gashi ta yi masa wato barazana na cewa za a kulle shi ko kuma zai shiga cikin ƙasƙanci, wato ga ragba ga rahaba duk ta haɗa masa. Sannan kuma shi kansa mijinta bai nuna damuwarsa ba, mutum ne marar kishi, domin kalmar da ya faɗa tana nuna cewa bai damu ba. Shi yasa ita ma wannan ƙudurin nata bata janye ba. To amma duk da haka, duk da waɗannan dalilai, Annabi Yusuf alaihi salam ya daure ya haye wannan makircin, makirci guda uku waɗanda duk aka shirya masa Allah ya tseratar da shi. Makircin ƴan uwansa: la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, Ubangiji ya kubutar da shi daga wannan makircin. Sannan makircin ita wannan mata ita ma: innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim, Ubangiji ya kubutar da shi. Sannan makircin su ma waɗannan matan Ubangiji ya kubutar da shi: fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Saboda haka kaidi guda uku duk Annabi Yusuf alaihi salam ya ketare su. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.